gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Gwamnatin jihar Edo ta koka da yunkurin ta yadda zaune tsaye da shugaban jami'ar APC na kasa Adams Osho Malaki domin cimma muradansa na siyasa. Shugaban majalisar dattawan kasar nan Sanata Ahmad Lawan ya ce matukar ana so a ga daidai a sha'anin tsaron kasar nan. To fa dole ne har sai an kwance rigiza an kuma saki sabon shiri. Za ku ji abin da haka yake nufi. Malakin shugaban kasa Muhammadu Buhari Hajiya Aishatu ta karrama jami'an hukumar Karota saboda aikin da suke yi na tsafta titunan jihar Kano. Duk da cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Da ya kunshi tsantsara a yin siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Gwamnatin jihar Edo ta zayyano tarin laifukan da shugaban jam'iyyar APC na kasa Adams Osho Malaki yi domin cimma burin sa na siyasa ba tare da la'akari da raunin da laifukan nasa ke yi wa harkokin zaman lafiya a jihar ba. A cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar ta Edo ta fitar wacce ake dauke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar Osaro Dien Ojie, gwamnatin ta koka kan yadda shugaban jam'iyyar ke nuna halin koyin kula ga umarnin kotu da kuma hukumomin tsaro duk wajen ganin yayi abin da ransa ke so tare da tabbatar da tsarin da baya bisa tafarkin doka. Yace cikin ƴan watannin nan da suka shude Osho Malaki ya himmata akan kawo tasgaro ga sha'anin zaman lafiyar jihar nan ta Edo domin yana ci gaba da nuna raini ga bangaren shari'a ta hanyar watsi da hukuncin da suka gabatar tare da raina hukumomin tsaro hatta ga umarnin inspector general na ƴan sandan kasar nan Osho Malaki bai dauke shi a bakin komai ba. Yace ana kallon sa yadrawa gwamnatin jihar Godwin Obaseki da mataimakin sa Philip Shaibo sai kuma sarkin Lagos wato Oba of Lagos Rwanu Okiolu da kuma Dr. Aderemi Makanjiyula da sauran manyan baki da suka ziyarci wannan jaha. Ojie yace kirikiri ya sa kafa yayi fatali da umarnin inspector general na ƴan sandan kasar nan wanda ya hane shi da gabatar da wani taro na siyasa a babban birnin jihar wanda wannan yunkuri na gudanar da wannan taro ya haifar da matsalar da ta bar wasu a cikin raunuka da kuma asarar dukiya ta miliyoyin nerori. Kana ya ci gaba da gabatar da Colonel David Imuse a matsayin shugaban jami'ar APC jihar Edo wanda wannan mataki nasa ya ci karo da umarnin kotu. Yace kaga kenan da wannan laifuka Osho Malaki ya tabbatar wa duniya cewa shi sama yake da doka da kuma hukumomin gwamnati kuma yana iya yi musu hawan kawara sanda duk ya ga damar yin hakan domin kawai ya cimma muradinsa na siyasa wanda hakan ke sa siyasa tasa take kaiwa kasa a kowace rana. A ƙarshe gwamnatin jihar Edo yace tana fatan Osho Malaki zai fahimci cewa jiha da kuma dai kasa baki daya dukkan su suna zaman doka ne. Wajibinsa ne ya girmama hukumomin da ke karkashin su duk irin tambatsar da yake ganin yayi a siyasance domin da kowa a kasan doka yake. To amma wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da shugaban majalisar dattawan kasar nan Sanata Ahmad Lawan ke cewa dai akwai buƙatar budurar da wani tsari tabbatacce da zai shawo kan matsalar tsaron da kasar nan ke ci gaba da fuskanta ta yadda za a sake nazartar taswirar hukumomin tsaron kasar a kawo tsarin da sauran bangarorin gwamnati za su shigo ciki domin da inganta tsaron baki daya. Alhaji Bashir Hayatu Jantil shine babban mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawan kasar nan Ahmad Lawan daga Abuja yayi mana karin bayani.
A matsayin sa na shugaba wanda na uku a kasa ba zai tsaya ishuru ba, iga abubuwa suna buƙatar gyara ya ishuru a kansu domin Hausa suna cewa barin kashi a ciki ba maganin yunwa. Akwai abubuwa a matsayin mutum na dan adam in yana shugaba dole za ka cewa akwai kurakurai, ba wani mutum wanda yake 100%. To da ka a matsayin sa na wanda yake shugaban sa da tita Najeriya kar a manta talakawa su suka zabe shi ka turo shi wannan kujera su yake wakilta kuma yanzu aka bashi wani nauyi ne ya tsaya iga cewa Najeriya ta zauna lafiya. Saboda babu wani mutum wanda yake a kasar nan wanda yake tsoron Allah kuma yake so ya gama lafiya kuma ino cewa shi wakilin mutane da zai tsaya iga ana kuskure yace ba daidai ba. Saboda ya tsaya a matsayin sa na shugaba ya kalli cewa harkar tsaron Najeriya duk da suna kokari ko dole a yaba musu amma tana buƙatar a yi gyara. To fadarsa za ta ƙara wa kalmomin nauyi domin akwai wasu mutane wanda ba su kai shi matsayi ba suna buƙatar a gyara a gyara a gyara duk da ba za ka iya cewa ba a yin wani ƙoƙari ba domin ƴan adawa ma sun yarda cewa akwai abin da aka yi na cigaba. Saboda haka ya furta wannan ne domin ko ba komai talakan Najeriya ɗan Najeriya ya samu nutsuwa cewa ga wani shugaba mai daraja mai mutunci mai matsayi irin nasa sanin president na uku a ƙasa ya ce eh harkar tsaron Najeriya tana buƙatar a yauta gyare-gyare wataƙila ana buƙatar sababbin dabaru ko sababbin kayan aiki ko sababbin tsare-tsare wanda babu su daban a matsayin su zai iya sanin cewa eh ga abin da ya kamata a yi ba a yi ba ga abin da ya kamata a yi duk abin da ake siya na kayan aiki ko makamai ko jiragen yaƙi ko wasu abubuwa majalisar dattijai da tarayya su ne a ala waɗanda suke amincewa cewa gwamnatin tarayya ta kashe wannan kuɗin to faɗar wannan zai ƙara ta gwamnatin tarayya ƙwari da kuma su shugabannin rundunonin tsaro na ƙasa cewa idan suna da wasu abubuwa da suke buƙata da za a siya ba a siya ba gashi ya buɗe ƙofa ya ce ku zo ku zama da ku zo mu ne masu cewa mu amince ku zo za mu amince saboda wannan zai ba da dama da haske na cewa su rundunonin tsaron suka ce ah to ga shugaban majalisar dattijai ma ya faɗa cewa ya kamata a gyare-gyare to ai muna da tunanin cewa man za a sai makamai kaza za a sai jirgi kaza so da kawo zo za a ga shugaban kasa ya rubuto ita kuma bangaren zattarwa su ma kuma su samu ƙwarin gwiwa cewa ah to yanzu ga shugaban kasa tide ya ce mu ai gyara bari mu rubuto da muna so mu ga a sai kaza ko muna ganin sun yi kudin sun yi so da ka a takaice a matsayin sanin shugaba yayi abin da ya kamata ya kuma yi abin da ya dace ba zai tsaya kawai dan yana gwamnati ba ko ana jami'a ko yana shugabanci ya ga wani abu na gyara da ya kamata a gyara yace ba za a gyara ba saboda wannan abin yayi kuma ya sauke nauyin da Allah ya bashi sai da tayi shi addu'a ubangiji Allah isa abinda ya fada kuma ya samu ƙwarin gwiwa kan cewa ya tabbata amara taimakon kotun tarayya da kuma taimakon sojojin tsaron
Alhaji Bashir Hayati Jantila kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawan kasar nan Sanata Ahmad Lawan shi ma dattijo Kabiru shugaba kofar na isa cewa yake yi akwai buƙatar bujiro da wani kwamiti na tsaffin jami'an tsaro daga matakin tarayya zuwa jiha da ma ƙananan hukumomi domin ganin dai ba a bar su sasakai ba sun ci gaba da hidimtawa ƙasa
ya a duba a ga cewa me dalilin da yasa ga kayan aiki ga jami'an tsaron gida da waje dawo da ko ina amma abuwa sun iske tafiya daidai abinda nake so in kira ga gwamnati shine ta tsaya ta samu zama da dukkan jami'an tsaro matsalar da take tsakanin wayannan jami'an tsaro siniyoyin su gaba ɗayan su a daidaita ta sannan a dawo ƙasa duk wanda aka samu da laifi cikakken laifi to a danga daukan mataki wanda ya dace amma ba da mutun yayi laifi a kore shi ya tafi ya a matsayin wanda jami'an tsaron da ya san harkar tsaro ya koyi duk dabaru abubuwa ya je ya zauna ba fansho ba gratuity ba kwanci hankali ya zauna ga yaya ga sauran abubuwa ya zamanto wannan duk ran da aka bashi goran gayya ne yadda zai bada dabaru ba lalle bane ya ki wanda ya ki wani zai sai haka ne kenan za a iya cewa akwai ita laifin ita ma gwamnatin tarayyan kenan eh to akwai laifin gwamnati amma ga shawara abinda nake so in kira ga gwamnatin tarayya ta samu ni zama cikakken zama da manyan jami'an tsaro waɗanda suka retire da wanda suke kan mulki da kan mukamansu a zaunar da su a samu ni kwamiti da sarakuna da ƴan kasuwa da ƴan siyasa da masu mulkin siyasa su a tsaya a yi kwamiti daga sama a yi a jihohi a yi local government a yi a mazaɓu a yi a unguwanni birni da ƙauye da haɗa da dakatai da hakimai da sarakai a yi kwamitin nan ya zamanto su za su riƙa ba da shawara abubuwan da yake faruwa ya zamanto su dinga an karar da jami'an tsaro abubuwan da yake faruwa domin a samu kafar da za a yi maganin abin.
Dattijo Kabiru shugaba kofar Na'isa. Yanzu nan jihar Kano da mabiya jami'ar APC ke ci gaba da nuna farin cikinsa dangane da nasarar da suka samu a zaben cike gurbi da aka gudanar ƙarshen makon da ya gabata farawa da kwamishinan ayyuka da tsare-tsaren cigaban ƙasa na jihar injiniya Ma'azu Magaji da Wakin Tofa wanda ke yi wa al'ummar tudun wadata doguwa godiya da sake zaɓar Alhassan Ado doguwa a karo na biyu domin ɗorawa daga inda ya tsaya.
Wanda suka dawo mana da ɗan majalisarmu jajirtacce kuma leader a majalisar tarayya ta ƙasa baki ɗaya Alhaji Alhassan Ado Doguwa ba wai kawai ɗan majalisar tarayya ne wanda muka tura wakilci ba Allah ya bashi wata dama ta jagorar babban majalisar tarayya ta ƙasa saboda haka wannan zaɓe-zaɓe ne mai hawa biyu an zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Tudun Wadata Doguwa kuma an zaɓe shi a matsayin wanda yake komawa ko zai koma kan jagorancin majalisa wanda aka yi mana halacci saboda martaba da daraja mai girma gwamna baban Jamila wanda shine jagoran majalisar tarayya ya ajiye mana wannan mukami saboda kauna da soyayya da yake wa jihar Kano wannan karamci ne kwarai kuma mun gode kuma jama'a sun yi halacci an dawo da Alhassan Ado Doguwa kuma zai koma majalisa kuma za a kaddamar da shi a matsayin majalisa kuma insha Allah zai koma jagorancin sa na jagoran majalisa a gwamnatin tarayya muna godiya kwarai da gaske Allah ya taya shiruku kuma Allah ya tabbatar da nasara kamar inda muka sa a gaba ya taya mai girma gwamna akan wannan jagoranci da yake kawo wanda ake samun nasara 100%
injiniya Ma'azu Magaji da Bakin Tofa kenan kwamishinan ayyuka da tsare-tsaren cigaban ƙasa na jihar Kano shi ma dai Kabiru BBC da la shugaban gamayya ya da an gizan jam'iyyar APC ɗorawa yayi da ya ba mutanen Kumbotso musamman 'yan tsamiya da kuma kureƙen sani da suka tabbatar da nasarar Muniru Babba dan Agundi a cikin jami'ar su ta APC.
Wanda duk wanda yaje wajen nan ya tabbatar zabe akai free and fair election, ya kamata mu gode wa Allah, mu gode wa jam'iyya da gwamnati. Ba maganan makudi, ba maganan tirsasa, mutane da kansu suka rika bin layi tun karfe 6 da muke gindin akwatuna har lokacin da aka tashi daga zabe.
A matsayin ka nawa kaje wancan?
A matsayina na dan committee yada labarai na jam'iyyar APC a jihar Kano.
Amma baka ji umarnin da ita hukumar yan sanda ta yi wata ce duk wanda ba shi da alaka da gurin kada yaje?
Ai babu wata jam'iyya da za a yi zabe ba ba za ta tura wakilanta waje dan su ga abin da yake. Ma ka bar wannan magana, wannan kaida ne ko yanzu gashi a wuyana da shi nazo ni ake ka san ba dan kumbotsa bane amma wakilin jam'iyya ne. Ka san duk zaben duniya jam'iyyu suna tura wakilansu zai su saka ido su ga me yake faruwa. Saboda haka ina godiya ga ƴan karamar hukumar kumbotso, dole kuma in godiya ga jajirtaccen shugaban karamar hukumar nan da shi da jagoran jam'iyyar APC na kumbotso Honorable Mustapha Hamza Buhari ba kwana da chairman din kumbotso da shugabannin jam'iyya da mataimakinsa da duk wanda yasa a nan muka zauna tun safa aka gama zabe.
Wai aka ce ba a bar ƴaƴan jam'iyyar hamayya ta PDP sun shiga wancan zabe ba, ko kai kidan ko kai rako?
Wai Adamu ya ce ba a bar ƴan PDP sun yi zabe ba. Yanzu idan ba a bari an yi zabe ba, yau a karamar hukumar Kirda Bebeji APC ce ba PDP ce ci zabe ba. Amma jibir zabe akai da kadan muka kada jam'iyyar PDP. Ina so na gode wa ƴaƴan mutane, Allah ya saka musu alheri.
Kabiru BBC Dala. To amma kamar yadda aka sani a kananan hukumomin Kirda Bebeji, jam'iyyar PDP ce dai ta lashe wannan zabe dai baiwa Honorable Alhaji Yakubu Nasara. Wannan ta sa Ibrahim Ahmad Umar tsohon dan takarar gwamnati cikin jami'ar PDC zuwa da kalamancin hankalinsa da kada yayi kuskuren fadawa cikin jami'ar APC bayan waccan nasara.
Kuma dama can wannan mutum shi ya ci zabe aka danne da yake Allahn yayi Allahn nasa kuma ta dawo ya ci zaben sa. Amma shawara da zan ba Ali Datti Yaku, wannan hanya ta cin amana ya fita daga ita.
Ci hanya
ya ci a wannan jam'iyyar Allah ne ya bashi. Da daya kenan, na biyu zai tambayi malamai me matsayin rantsuwar da aka tirsasa mutum yayi ta bayan an zalunce shi a baya. Babu wanda ya bashi kujera, Allah ne ya bashi. Kuskuren da zai yi na karshe ya fita ya ce zai koma bangaren butulci.
Shi aka yi rantsuwa.
Ban ga maka kamar yadda ake fada ba, antifati aka ce ba?
Yadda ake fada ba a gaban ka akai ba.
Antifatin da aka yi Allah ne ya juya kwakwalen su. Saboda dama can ya ci zabe, lalle in kana so ka zama a matsayinka na dan dangi mutumin kirki wanda ka rike mukami na gwamnati da ka yi abin kirki gurgurdan yadda zaka iya, kar ka sake ka koma gurin mutanen nan. Allah ne ya baka zabe.
Amma babu sila da suka taimaka mashi.
Wanne sila? Da da icin suna ina sila din ba su suka dande man zaben ba ko ta rusa? Ina duk mutanen da suke da kamfi suka koma wajen miliki mu. Shawara ɗaya da zan bashi kenan, amma na rantse da Allah, Allah shike bada mulki lokacin da ya so. Allah ne kuma ya bashi wannan kujera, amma kuskure ne karshe da zakai ka koma wajen waɗannan butulawar. Wallahi tallahi in ka koma sai mu ce
inna sa ku ƴaƴan konkosiya ba ku iya taimakon sa ba, sai su ƴan jam'iyyar APC ne suka taimaka.
Ci zaben bane a baya? A bayan ma ya ci zabe. Ba antifati ba, ko me za su yi? Allah ne ya baka, kada ka sake ka koma gurin mutanen. Idan ka koma wallahi ka zama tarihi. Wannan shawara nake baka.
Excellency Ibrahim Ahmad Umar kenan tsohon dan takarar gwamnati cikin jam'iyyar PDC. Tama Habibi Indabawa mai yangu-yangu bayan taya murna ga gwamnan da kuma shugabancin jam'iyyar APC ya fayyace waɗansu hadimin gwamnatin da ya ce suna aiki ba dare ba rana domin ganin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kai ga nasara.
Da irin mutane da suka tsaya ka'in da na'in dubu bisa dubu suna taimakawa tafiyar Dr. Abdullahi Umar Ganduje, yau idan ka ɗauko kwamishinoni irin su Murtala Sulangaro, su kwamishinan yaɗa labarai kamar Muhammad Garba da ire-irensu, ka ɗauko MD irin su MD Narima Saf Abdullahi Baba na Gandu, sannan ka ɗauko ire-iren mutane daban-daban, sannan ka ɗauko uwa ubaci o staff Dr. Alhaji Alharuna Makoda. Waɗannan mutane sun tsaya ka'in da na'in suna kare mutuncin mai girma gwamna. Sannan idan ka ɗauko uban tafiya Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, Deputy Gawuna albarka, waɗanda suka tsaya kai da fata duk nasarorin da mai girma Baba Ganduje ci, waɗannan mutanen sun tsaya sun bashi gudunmawa da ragowarsu.
Ta ina suka taka rawa gurin cigaban gwamnatin Ganduje?
Iyaka rikon amana da taimakon talakawa su gamu su yarda gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje adala gwamnati ce. Wannan kwalliya tana biyan kuɗin sabulu, wannan kadai dole ce da su walda.
Sannan idan suna kana kasu kenan gurin koke-koken da al'umar jihar Kano suke yi na gwamnatin ta yi watsi da musamman ku ƴan jam'iyya da na al'umma na ƙasa.
Ai ni ba abin da zan ce da Allah sai godiya, musamman irin mutane waɗanda ba ƴan siyasa ba, ƴan kasuwa ne, attajirai waɗanda suke kauna gwamnatin Baba Ganduje, irin su Alhaji Murtala dan mutum former chairman na kasuwar Dawanau, yanda ba Allah na ibi motoci ya bayar maka jiha Abuja domin tabbatar da nasarar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a shari'a ta kotun koli.
Kada fa sauran ƴan jam'iyya su yi korafi saboda ruwan ya da ke kasube da ke su, ba kake cewa komai kwalliya ta biya kuɗin.
Alhaji Murtala dan mutum da Malam Hassan Ibrahim na hukumar office, inda ka zo kansa a wajen taimako ƴan jam'iyya ka rufe kofa.
Habibu Indabawa mai yangu-yangu. Bari mu tsaya ta maganar wancan zabe na cike gurbi a wannan gaba Albashi a nan gaba mu dawo. Kuma Lega yankin karamar hukumar Gezawa da shugaban Gezawa Konkwasiya Organization Danja Honorable Gambo Muhammad ke jiddadawa tsagin gandujiya da ke zabarin ganin ya komo cikin su cewa dai su mai da hukaken su domin a cewarsa babu shi babu wata tafiya. Duk da irin matsin nan ba da yake fuskanta daga wajen su
yan gandujiya Geza su ba ma sakunyar abin da zai zo ije idawo sun zo sun nemi samu hada kai da su in yau da jagora na isu ya ku aldanja in tafi mai da matasa sun za su bani wani kudi a lokacin baya nace ba zan yadda ba shine yanzu su kar dawo wayo da safi ina gidan gona ta su kar nema na domin mu a Gezawa duwan yake gandujiya wani irin kallo ake masa ba ma dauke shi a matsayin mutum wanda ya san mutuncin kansa ba
duba da cewar su suke da gwamnati APC nan gabaki dai gashi na ayyuka sun banza malungu da sako anya mai da sauraro zai dada kai
to ai duniya ba dan majalisa kamar Isiyaku Aldanja domin mutumin nan da an ma haihuwa kana dan jam'iyya zai taimaka ma da abun suna kuma lokacin da matashi ya girma zai bashi aikin yi ko jari ya kama sana'a ya ba mu abun hawa ya yi mana aure to wa zaka hada da shi
wataƙila ba kudirin da kuka tura shi ya kawo majalisa ba kenan in gwada karbu kuke da bukata a Gezawa
to lokar gamman nawa ne ake ba a yin abun da Isiyaku Aldanja yake yanzu in kwadayi ne a zuciyata a karamar hukumar Gezawa ni na san ina da lumutanan da zan je gurin su ko me nake bukata za su yi mini yanzu kamar Gambo Garba kamar Isa Abdullahi chairman na Gezawa Konkwasiya 1210 su nura director da Rufai Hussein duk abin da nake bukata za su bani kuma ni sun gane musu kamar da tsiya su sun san cewa na fi karfin duk abin da za su dauka su bani har da wayo dara ta za a kai ni gun Zainawa wato Zainawa bai isa ikyautar da zan dauka ni a aljihuna in yi ba
kada wata ran siyasar ta juya ka tsinci kanka a jam'iyyar APC mutanen Gezawa su dawo suna maka kallon cewar dama baka da haƙi
ni da ne APC gare ne rawar barambam ko kuma da na haifi dan gandujiya gare na haifi dan bal
Honorable Gambo Muhammad shugaban kungiyar Gezawa Konkwasiya Organization Danja yanzu shugaban ɗaliban asalin jihar Kano dake karatu a Cyprus Umar Shaibu Aliyu da bayan taya munna ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje akan nasarar zabe da shari'a yake fatan za a ci gaba da jabintar lamuran ɗalibai dake karatu a kasashen ƙetare
a madadin ɗalibai an asalin jihar Kano dake karatu a Near East University dake kasar Cyprus muna miƙa sakon fatan alkhairi ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam bisa ƙara samun nasara a kotun koli Allah ya jagora Allah ya riko da hannunka mai girma gwamna Allah ya sa ka ci gaba da daukan dawainiya da kuma yin ayyuka na alkhairi musamman a bangaren ilimin da ya shafi na gida da waje sannan kuma abin da ya shafi upkeep din ɗalibai ka ci gaba da biya da kuma tushen wannan zai dada karfafa mana kwarin gwiwa kamar yadda kusan duk abin da ya shafi undergraduate da postgraduate matakin masters da phd mutanen mu suna kokari sosai kuma makarantar da muke da shugabannin makaranta gaskiya suna alfahari da daliban mu suna alfahari da mu wajen tarbiya insha Allah in aka ci gaba da daukan wannan dawainiyan zai zamanto abu mafi alkhairi a nan gaba ga al'ummar jihar Kano da kuma iyalan daliban baki daya Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah zaunar da jihar mu lafiya
Umar Shaibu Aliyu shugaban dalibai yan asalin Kano dake karatu a Cyprus mu koma kasuwar yan lemo da shugaban kungiyar lemo na kwallada Mangwar Alhaji Mustafa Idi shi ma da yake taya munna ga gwamnan tare kuma da burunta shugabancin kasuwar daga wani tsagi da yace yana neman zama wake daya mai bata gari
ina taya zakon shugaban karamar hukumar Kumbotso Honorable Kabiru Adofan Shekara murna domin masoyin gwamna ne domin wannan a portfolio gwamna bana jin akwai chairman din da yake da san nasarar mai girma gwamna kamar wannan shugaban karamar hukumar ta mai albarka ta Kumbotso domin na san irin gudunmuwar da yake bayarwa yin godiya ta ga mai girman ma'aikatar masana'antu da kasuwanci na jihar Kano saboda zuwan sa ya sa wannan ma'aikata ta kalasa daukan wani sabon salo gwamna ya aje kwarya inda ta dace aiki ya kankama sannan kuma ina so bawa mai girma commissioner hakuri ya zo ya tarar da wata matsala a baya wacce wani tsohon shugaba na kasuwar tamu ta Ellebo ya tsalle ya tafi ya kai wannan ma'aikata kara ci mutuncin gwamnati to ina so mai girma commissioner ya gane cewa mu ba ma cikin wannan tsari ba ma tare da wannan mutum ba ma a kasuwar Ellebo ba a jihar Kano ba ma fata Allah ya kara ba mu mutum mai irin wannan hali domin ya ci mutuncin kasuwanci a jihar Kano gaba daya domin mu wannan ma'aikata uwa ce a gurin mu kuma a cire muke da mibiya ga wannan ma'aikata 100% domin ba mu da wata ma'aikata tibita a fadin jihar Kano nan saboda haka don yanzu ba shugaba bane wani bangare guda ɗaya kawai yake shugabanta a sakamakon haka bangaro takwas da muke da su shi yaje makale a bangare ɗaya yake shugabantar su mu kuma bangarori guda bakwai ko ina akwai shugabannin su
Alhaji Mustafa Idi kenan daga kasuwar yan lemo a yankin karamar kuma Kumbotso daga Kumbotson sai Bunkure da Honorable Muhammad Uba na ta'ala gurjiya wakilin karamar kuma Bunkuren a majalisar dokokin jihar Kano ke mika godiya da kuma bangajiya godanda suka yi fitar dango har jam'iyyar APC ta samu nasara a zaman cike gurbi da ya gabata.
Ina goya da mai gwamnatin jihar Kano da mataimakin sa da group na elders Alhaji Nasu Aliyu Oki da mai girma chairman ɗin jami'a APC na jihar Kano da mai girma kwamishin ana hukumomi da mai girma Kabiru Alasarrum da mai girma speaker Right Honorable Garba Gafasa da kuma shugabanni na local government especially chairman Garba Kowa Bunkure da shugaban jam'iyya na Garba Kowa Bunkure da escort ɗinsa da sakataren sa da shauran shugaban Garba Kowa Bunkure guda ta musamman ga shugaban elders ɗinmu a ƙasan jagoran Allah Nozara guda ta musamman ga sakataren Koka kuma wakilin mai girma gwamnatin Garba Kowa Bunkure da ta isa Bunkure guda ta musamman ga kwamishinan mu Dr. Maria na ƙara godiya kuma ta musamman ga mai girma Bas chairman ɗin Garba Kowa Bunkure da kansu walin mu daraktocin mu da kuma kwamitin mu na caucus na Garba Kowa Bunkure ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bagurja Allah ya saka musu da alkhairi
godiya ta musamman ga mai girma Santa Kawa ta Gudu Kabiru Ibrahim Gaya
bisa gudunmuwa da aka ba mu na wannan zabe da aka yi group tunda group ɗin na wani campaign dina bangaren Alhaji Bagaji Kolasho bangaren group muna a mutanen mu jagororin mu na malaman mu da shugabannin mu godiya ta musamman ga shugabanni na kungiyoyin mu especially karkashin jagorancin dan fulan kura da shauran shugabanni ina godiya ƙwarai da gaske masu nan gudunmuwa da aka yi don zabe da aka yi a mazaba na kulluwa kuma akwatin zango godiya mar iyaka da al'ummar wannan akwati da gudunmuwa suka ba mu aka zabe lafiya aka gama lafiya
Honorable Muhammad Uba na ta'ala guje yake nan wakilin al'ummar Bunkure a zaurar majalisar dokokin jihar Kano mu shiga cikin hukumar Karota da muka je wani taro da aka yi a filin wasa na Sani Abacha dake kofar mata wanda aka rarraba kayan abinci ga jami'an hukumar bisa sahalewar mai dakin shugaban kasa Hajiya Aishatu Buhari kan yadda tace suna aikin su na tsaftace titunan jihar Kano kamar yadda shugaban Karotan Honorable Baffa Bana Agundi ke tabbatar wa duniya
ne sako da muka samu daga wajen uwar dakin shugaban kasar Najeriya General Muhammadu Buhari Hajiya Aisha Muhammadu Buhari wanda ta aiko da buhun shinkafa 500 supageti 500 da jarkan mai guda 200 wanda wakilin uwar dakin shugaban kasar Najeriya wanda yake senior special assistant ne da yake aiki tare da ita ya kawo wannan sako kuma yanda aka bashi a rubuce haka ya ba mu muka karba to abinda na tambaye shi ya aka yi har labari ya ishe mai girma uwar dakin shugaban kasar Najeriya har ta tuna da mu ice labari ai labarin yan Karota daga nan har Abuja dan haka na kafa komiti a gargashin director Rabenu da wasu daga cikin abokan aikin ku nace su raba wannan kaya kuma waɗannan kaya da za a raba babu MD a ciki babu directorci a ciki kaya ne na kananan ma'aikata wanda suke shan wahala kullun cikin rana cikin ruwa cikin sanyi ake wannan aiki kuma mun yi uwa da uwar dakin mai girma shugaban kasar Najeriya kuma sakamakon wannan za ku ga abubuwan da za su biyo in Allah ya yarda da gida da waje
Honorable Baffa Babba Dan Agundi kenan shugaban hukumar Karota ta jihar Kano
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
a wannan Nasiru Salisu Zango dake jagorantar shirin da kuma dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.